sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani surrounding fara'a normal download da kuma niya ha kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa jama'a sun yaba da gudunmuwar da motocin tsaro 150 da Alhaji Aliko Dangote ya baiwa rundunar 'yan sanda, sai kuma matasa da suke bayyana ra'ayoyinsu game da sabon dokar da ta kara wa matasan damar tsayawa takara, sai kuma rahoto akan abokin aikinmu marigayi Abdullahi No Sweat. Sai kuma kawo muku nasiha albarkacin watan Ramadan, Kanu Maryam Dauda ta shigo da shirinta na kallabi, sai kuma labarun da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka tare da Nasir Ahmed Hausawa. Har ila yau za mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna, sai dai duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya baiwa Sudan ta Kudu wa'adin wata guda ta daina fada sannan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci takunkumin makamai da na tattalin arziki. Kwamitin Sulhun ya kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da Amurka ta gabatar jiya Alhamis da mafi ƙanƙantar ƙuri'a 9 da ake buƙata don amincewa. Ƙasashe 6 kuma sun ƙaurace. Ƙudurin na kira ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya zo gaban kwamitin ranar 30 ga watan Yuni da rahoton halin da ake ciki. Muddin aka ci gaba da yaƙi kuma ba wata takamammiyar yarjejeniya a siyasance, kwamitin zai ƙaƙaba takunkumin makamai da na tattalin arziki kan 6 daga cikin manyan jami'an Sudan ta Kudu. An fara faɗin ƙabilanci tun a shekara ta 2013 tsakanin sojoji da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir da kuma masu goyon bayan tsohon mataimakinsa Riek Machar. A halin da ake ciki kuma mutane sama da 120,000 sun makale a birnin Darna na gabashin Libya sanadiyar wani mummunan faɗa tsakanin 'yan rajin jihadi da kuma dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin Khalifa Haftar. Wani rahoto Majalisar Ɗinkin Duniya na jiya Alhamis ya nuna cewa birnin na Darna ya galabaita a matuƙa saboda tashin hankalin da bai taɓa ganin irinsa ba cikin wato makonnin da suka gabata, ciki har da hare-haren bama-bamai da kuma farmaki daga ta sama. Akwai tsananin ƙarancin abinci da na ruwa da na magani da kuma na wutar lantarki. Wani rahoto na nuna cewa rabon akai gudumawa wurin tun a tsakiyar watan Maris. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce an samu sahihin cigaba a tattaunawar da ya yi da babban hadimin shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a birnin New York game da shirin ganawar da za a yi tsakanin Kim da kuma shugaba Donald Trump. Pompeo ya ce yana kyautata zaton Koriya ta Arewa na tunanin sake lale. To amma ya yi gargaɗin cewa ya rage ga ƙasar ta Koriya ta Arewa ta zaɓa tsakanin wato ta zaɓi tafarkin da ya bambanta sosai da na da saboda a cimma ingantaccen tsaro wanda ke nufin kawar da makaman nukiliya kwata-kwata ta yadda ba za a iya maimaitawa ba kuma za a iya tantance kawarwar. Ya ce Kim Yong Choi, wanda shi ne jami'in Koriya ta Arewa mafi girma da ya zo Amurka cikin shekaru 18 da suka gabata, na shirin zarcewa zuwa birnin Washington a yau ɗin nan Juma'a don ya miƙa wata wasiƙa da kansa daga Kim zuwa ga shugaba Donald Trump. Amurka ta ɗau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran ƙasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci ta wajen saka jari da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ake shigo da su daga ƙasashen Turai da haɗi da Canada da Mexico, kuma harajin zai fara aiki ne a yau ɗin Juma'a. Amurka ta kuma tattauna kan batun takaita shigo da ƙarafa da dalma daga wasu ƙasashen da suka hada da Koriya ta Kudu da Argentina da Australia da Brazil a maimakon ta saka musu haraji. abinda sakataren harkokin cinikayyar Amurka Wilbur Ross ya gaya manema labarai kenan ta wayan tarho. Shugaba Donald Trump ya sha fadin cewa dole ne a dau irin waɗannan matakan muddin dai ana so a tabbatar da ayyukan yi da kuma kare wasu muhimman masana'antu a Amurka. Tuni Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana harajin a zaman wani abu da san ba za a lamunta da shi ba, sannan ya sha alwashin mai da martani. Shi ma shugaban Faransa ya ce wannan matakin bai ya saba ma doka, banda haka kuma yana cike da kurakurai. Ya kara da gargadin cewa haɗaya kishin ƙasa da cinikaya na ma iya kaiwa ga yaƙi. Shugaban Majalisar Gudanarwar Turai Jean-Claude ya ce matakin da Amurka ta ɗauka ya saka ya bukanta harkar kasuwanci, kuma za su ɗau mataki da yi suma.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara yada zango a jihar Enugu, inda sarkin Hausawan jihar ke cewa kamata yi sauran masu hannu da shuni su koyi da Alhaji Aliko Dangote. Ga Alphonsus Okoroigwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abinda Dangote ya tallafa ma 'yan sandan Najeriya abinda ake so kenan daga wajen attajirai, saboda shi tsaro shi ne yake kawo zaman lafiya da ci gaba a ƙasa. Duk inda ƙasa ta yi wasa kuma da matakan tsaro da abin aikinsu, to ana shiga wani hali. Yanzu ka duba irin abin da yake faruwa Zamfara, Kaduna, kaza, tashi an ce 'yan sandanmu sun yi karanci, kayan aikinsu sun yi karanci. To ina ganin wannan tallafi na motoci ba karamin abu ba ne. Abu ne wanda nake son wa'ansu attajirai su ma su bi su hau kan irin wannan shimfiɗa su ma su yi, saboda abu ne wanda na ci gaba ƙwarai da gaske. To na yi farin ciki da wannan.
Shin ko me wasu daga sassan kudu maso gabas ke cewa game da wannan?
Sunana Alhaji Abdullahi Yaya Biyu. Gaskiya abinda shi Alhaji Aliko Dangote ya yi wa jami'an tsaro na ba da guduma motoci 150 ma jami'an tsaro a Najeriya abu ne wanda yake da kyau.
Mr. Enes Abu wani malamin sakandare ne a nan Owerri, babban birnin jihar Imo, ya kuma tofa albarkacin bakinsa da cewa
actually Nigeria has benefited from his magnanimity. He has fought for Nigeria, he has done so much.
Ya ce gaskiya 'yan Nigeria sun amfana daga karimcinsa. Ya yi matukar kyautata wa Nigeria. Yanzu yana taimakawa gwamnati wajen tabbatar da tsaro a Nigeria. Saboda haka ina ganin ya kamata 'yan Nigeria su gode masa.
My only comment is that anybody that is in business with Nigeria should be able to give back to the society.
Inji Sam Ikwebe, wanda ya ce ya abinda zan ce shine ya kamata duk wanda ke hada-hadar kasuwanci a Nigeria ya kyautata wa al'umma. Sai dai kuma Malam Abdullahi Baban Hadiza Rigasa, wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum, ya bullo a lamarin daga wata hanya daban.
Idan muka kalli maganar motoci da Dangote ba hukumar 'yan sanda ta Najeriya, za mu ce abin yabo ne. To ta wani bangaren kuma sai mu ce wannan ba shi ne zai kawo maslaha ga harkar tsaro ba, saboda duk abin da za ka yi wani ma'aikaci musamman jami'an tsaro, ka yi masa abin da zai ji a jikin shi ne, ma'ana ya dandana, ya lasa, iyalansa su sani. Yanzu ni a ganina da za a zaɓi wasu 'yan sanda ne wanda suka yi fice, kamar wannan babban ɗan sandan nan da ya je ko suka je suka kamo Evan, a ce an ɗauke su an ba su wasu motoci kyauta. To wannan kowa zai ƙoƙari ya yi wani abu da zai fice ya zama na ya samu irin wannan. Koko a sai motoci masu sauƙin kuɗi, a ce ka ba jami'in tsaro kyauta ne ya yi aikin shi amma nasa ne, to shi kenan za ka ga ya gyara wannan abin, ya riƙe shi hannu biyu. Amma wannan motocin da ake magana, ka ba su wata biyu ko ka ba su shekara ɗaya ka gani, za ka neme su ka rasa.
Alphonsus Okoroigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani.
To kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan.
Lallan shugaba dai mai sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba. Ja
Allah za ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ni matalaka wanka hidima Allah ne ba ya dafa maka idan zaka bi dole hidima kai ce kai kafi
to a can Lagos kuwa Babangida Jibrin ne ya jiwo muna ra'ayoyin wasu matasa game da sabon dokar rage shekarun takara a mukaman siyasa da shugaba Muhammadu Buhari ya sa mu hannu ga kuma abin da wasu matasan ke cewa
da farko sunana Aminu Dahiru Mani jihar Katsina wannan doka da naji gaskiya nayi farin ciki da jinta dan saboda in aka kaddamar da wannan doka haka an nuna mu lallai ana kishin mu matasa an nuna cewa ashe mu ma din wani abu ne a ƙasa kuma wannan ba karamar dama bace mu muka samu a matsayin mu matasa tunda dama ya kamata a ce mun samu wannan damar tuni
sai aka Kabir Garba gaskiya wannan doka alhamdulillah na jin ta ba dan koyi wada ba matasa haƙin su ma samu damar samun yancin kansu
sai kuma a inda matasan ke tafi tare da shewa game da wannan sabuwar doka wasu matasan da kuma masu hangen nesa na ganin ba girin-girin ba taimai kamar da Alhaji Musa Wishishi ke cewa
ci gaba ne saboda yanzu kowa yanzu an bashi yanci ya fito cikin matasa su nemi wannan abu amma tsoro na anan shine wayannan mahandaman da suke nan kasa din nan su za su tura ƴaƴan su
kana ganin akwai sauraron na aka baki
ha akwai sauraron na aka baki saboda baba ne kawai yake gaskiyan da yake tsayawa yake taimaka matalaka amma wallahi duk sauran wayannan miyagun manyan mutanen nan ba abin da suke yi
kima a bangaren sa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support kuma member a kungiyar Amnesty ta Nigeria cewa matasa su daina murna
muna ganin cewa kaman sun share ma ƴaƴayen su ne da jikoki filin tsayawa takara saboda in ka tsaya ka kalla yanayin siyasan kasan da kuma yanda ake gudanar da ita farko dai kaga abu ne wanda ya shafi kudi da sayan form da buga poster da wane ne da sauransu wanda yake mu muna gani da ma kamata yayi a soke maganan delegate da yafi wanda yake kowa halinsa ya kwace shi inda ya kamata a yi kenan maimakon cewa a rage shekaru na masu tsayawa takara
baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau
to bayan sallan juma'a ne yau za a gudanar da jana'izar abokin aikin mu tsohon sanannen dan jaridan nan na arewacin Najeriya Abdullahi Isa wanda aka fi sani da suna Abdullahi Nosweet za a yi jana'izar ne a masallacin juma'a na Madduba Adama dake garin Yola amma kafin nan ga rahoton da wakilinmu Nasir Adamu Al-Hikaya ya aika muna game da marjayen
Assalamu alaikum Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam yes go ahead
Al-Hikaya ina gaskiya
lafiya lau ba ku
sunana Abdullahi Nosweet
marigayi shahararren dan jarida Abdullahi Nosweet a magana da ni da shi makon jiya kan layi na da daukar rahotanni inda yake sanar da ni shirinsa na zuwa Abuja don wani taro na kaddamar da littafi wanda Allah bai bashi damar hakan ba marigayin da wanda ya tafiye-tafiye kasashen duniya da dama kafin ya dawo wajen shekarun 1980 da aiki da jaridar Triumph da sauransu ya zama shugaban kungiyar ƴan jarida na Adamawa har sau biyu cikin abokansa akwai Farfesa Jibrin Aminu da kuma tsohon gwamnan Adamawa Admiral Murtala Nyako kafafin labaru dai sun ce yaro sune yana da shekaru 80 a duniya amma ni ya she da min ya jika 80 din koma ya haura haka
eh
kana nan
na ka eh su fa su kawai ka ce eto jina
ah
eto janaria wallahi na jika 80
ah yanzu haka sa
wallahi tallahi na jika na muke
Ba mamaki marigayi na neman isar mini sako ne a wannan mako a lokacin da nake aiki a ɗakin ɗaukar rahotanni na muryar Amurka a Abuja inda na buƙaci ya sake kira na wanda hakan bai yiwu ba sai labarin rasuwarsa.
Allah shi za ta maminka. Assalamu alaikum.
Allah Abdullahi Nosweet, can you kindly call me back later?
Okay.
Dama haka rayuwa take. Allah ya ji gan marigaya. Nasiru Adamu Al-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wayo kaina. Mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da nazo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tubeta
Lajikan Abdullahi Nusret da ma musulmi baki daya. Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda sunana nini Muhammadu dan Wazifa anan dirnin kwanni. Wanda bayanin da ku zanyi shine wanda muna cikin wata mai girma mai alhorma wanda Allah ya riga ya ambace shi a cikin alqur'ani. Allah ya mai kiraji da kanshi wanda har Allah ya gaya mana cewa cikin sa ne aka saukar da alqur'ani. Dan laitar kadar shi kadai dare guda idan kai ka tari kana ibada ka dace yayi karin ibadar wata dubu. Ashe kaga rayuwarka idan ka samu wannan dare kidan ka samu mun irin babban jari arziki mai yawa wurin Allah. Sannan akwai ababen da ake nema a ci gaba da yin addu'o'i a cikin waɗannan kwanaki na Ramadan. Ka roƙa ma kanka, ka roƙa ma ƴan uwanka, ka roƙa ma iyayenka, ka roƙa ma masoyanka, ka roƙa ma ƙasarka, a roƙa ma al'umman musulmin duniya gaba daya. Tunda zaman lahiyar dan uwanka zaman lahiyar ka ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-mu'minu lil-mu'mini kalbun yani yashuddu ba'lahu ba'ala. Kinan da mai imani da mai imani abinda a matsayin mu kamar gini miki ko ne mu yana karahar da sashi idan na zamna lahiya kai ba ka zamna lahiya kidan zaman ka lahiya bayyi ba idan ka zamna lahiya ni ba zamna lahiya kidan zamana lahiya bayyi ba kidan mu roki Allah gaba daya ya ba mu kwanciyar hankali a cikin kasashen ganan wannan ringingimu da muke ji wasu rerai kuma tare da mu mu roki Allah Allah ba abin da ya boye shi duk sanda ka roki Allah Allah na karba maka Allah da kansa ya ce wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni na karba muku kidan dan haka yanzu ga dama ta samu wanda wannan ibada da ke ta watan Ramadan dukkan dai tun daga dai din nan za a riban banya ma har zuwa 700 har ma zuwa 700 har ma zuwa 1000 da yawa
to Allah ya karba Muhammad dan Wasifa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba
ya salamu
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata idan ma sauraro basu manta ba na fara hira da Aisha Bello Tukur, mai gidauniyar da ake kira Obas Global Solutions da Turanci. A makon da ya gabata ta yi bayani akan dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin ayyukan da wannan gidauniyar ke gudanarwa. A yau za ku ji karashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To tun farko ma me ya baki ra'ayi ko kwadayin ki bude wannan gidauniyar
gaskiya tun da nake yarinya ni ba abin da nake so ne ina so in zama likita kawai Allah kawai ya samu taimakon mutane a cikin zuciya
Allah sarki
amma sai kuma da na samu na je makaranta kuma sai ban samu na je na yi
baki samu kwas din likita ba
samu alama samu amma kawai sai Allah cikin ikon shi sai ban zo kuma kawai na yi bane
Me kika karanta da kika je jami'a?
Daga je jami'a sai current business administration. Amma kuma tun da abin da tunanin na kai san taimakon mutane ne duk kawai yana cikin zuciyana. Sai naga to tun da ban samu naje na zama likita ba to ya kuma zan iya taimakon mutane. To shine sai na ci to bada in bude wannan in samu ina taimakon mutane.
To na san dai bude gidauniya kamar irin wannan akan fuskanci ɗan matsaloli kamar waɗanne irin kalubale kika fuskanta
to tunan da rayuwa yake komai dai yana da ɗan matsala
haka
to wata sa'i ga abu kana so kai amma ba lalle kana da enough kuɗi da zaka samu kai ba wata sa'i kuma kafin ka samu ka shiga kamar ko local government ko cikin ƙauyuka ka je kai masu magana kai masu bayani cewa kai fa ka zo ne ka taimake su tsakaninka da Allah ba wai wani abu kake ci daga wurin su ba to wata sa'i kafin su yarda cewa lalle lalle kai ba dan siyasa bane ba wai siyasa zaka zo kai ba kuma ba wai wani abu kake ci a hannun su ba muna dan samu dan matsala da su din kafin har su yarda cewa taimakon ku ne
Allah sarki kuna samun taimako ne daga wasu wurare ko ku ta yaya kuke tafiyar da ayyukan ita wannan gidauniyar
to kamar mu gaskiya idan muna neman taimako muna sa taimakon akan kowane project da zamu so idan zamu yi project sai mu je mu samu ko company da mutane mutanen arziki da ƴan uwa din mu ce musu to fa gashi abin da nake so ni da Allah muna dan neman taimako in za a iya dan ba mu kan gudunmu.
Ku kan nemi taimako daga gwamnati?
Gaskiya ba mu taba neman kudin dai daga gwamnati.
Ko da yake gashi yanzu kin ce kun hada hannu da gwamnatin jihar Lagos.
Eh, mun hada hannu da jihar Lagos amma ba magana kudi bane ya hada. Magana yanda za a haɗu tare a yi taimako.
To mun tabo batun kalubalen wurin aiki, kalubalen cikin gida fa dan na san ga hidimar iyali ga kuma tafiyar da harkokin gidauniya ba karamin aiki bane. Ya kike yin harkokin ki?
Kowane abu yana da lokaci. Idan lokaci ya kamata ina mata zan yi aikin mata na, idan lokaci ya kamata ina aikin uwa zan yi, lokacin da yana ya kamata ne aikin gidauniya zan yi.
To bari mu sake koma batun mata a arewacin Najeriya. Kin dai ji sansanin yan gudun hijira ko in ce arewa maso gabashin Najeriya, kuma duk inda suke kin ga kuma halin da suke ciki, kamar wani irin taimako ne kike gani suke matukar bukata a yanayin da suke ciki?
Gaskiya gwamnati suna iyakacin kokarin su, kuma mu kuma yanda mu muke shigowa dan mun san gwamnati ba za ta iya yin komai ba, shi sa mu ma muke dan abin da zamu iya samu mu taimaka, shi sa mu ma muke taimakawa. Ai ko in kin gani ma ko a kasashen duniya masu arziki, ai ba komai gwamnati ta ke yi ba, kuma gidauniya suna sa hannu su taimaka, komai za ka bar ma gwamnati ya iya yi ba.
To yanzu a rayuwarki me zan ce ko ko me zaki ce yafi burge ki ko kike sha'awar ki cimma?
Ina so in bauta ma Ubangiji shine ko ina.
To daga wannan gidauniyar kuma kina da muradin ki wani abu nan gaba?
Gaskiya for now na dai sa gidauniya nan ne gaba. Sai kuma akwai other things da nake yi daban yake da gidauniya. To akwai kuma wani organization da na fara, shi ma kamar kungiya ne ana ce mashi Fund for Islamic Development. To shi kuma wannan ana muna yin kowane shekara lokacin Ramadan, muna kiran mutane.
Kuna nasiha wa'azin Ramadan kina?
Yawwa, muna wa'azi.
To a rayuwa me za ki taɓa cewa ya firgita ki ko ya ba ki tsoro?
A haka idan suke magana yau ban da uwa ban da uba.
Allah sarki.
Iyaye na sun rasu, wannan shi kaɗai ma ya ishe kamar ka tsoro, kawai in ce rashin iyaye ba daɗi.
Haka ne. To daga ƙarshe a wane kira za ki yi wa mata?
To mata ku samu ku kula da kanku, ku nema naku, ku kula da iyalinku.
Masu sauraro, anan za mu da sa'aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Aisha Bello Tukur da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma ga mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken wani faifan bidiyo mai tada hankali ya nuna yadda Nicolas Cruz ya shirya harin da ya kai, inda yake cewa duk sai kun mutu. Labarin ya ci gaba da cewa dan bindigar makarantar sakandare ta Florida Nicolas Cruz ya dauki fayafayen bidiyo har guda uku da wayarsa ta hannu kafin ya kaddamar da mummunan aikin da ya yi, inda ya yi bayanin irin jinin da zai zubda. A cikin bidiyon ya ce, sunana Nick kuma ni ne mai harbin kan mai uwa da wabin shekarar 2018 na makaranta. Ya faɗa haka hankalinsa kwance a bidiyon da ba shi da kwanan wata a jikinsa, wanda ofishin mai gabatar da ƙara na jiha a yankin Broward County ya fitar, inda ya ƙara da cewa bukata ta ita ce in kashe kamar mutane 20 da bindiga ta AR-15 a makarantar sakandare ta Stoneman Douglas da ke Parkland, Florida. Sai mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken an saka lokacin da za a duba kayan da aka samu a wajen Cohen. Labarin ya ci gaba da cewa alƙalin kotun gwamnatin tarayya ya bayarwa masu kare Michael Cohen, tsohon mai kare shugaba Trump, dan gajeren lokaci da bai wuce sati biyu ba domin gama duba kayan da aka kwata daga ofishinsa kuma gidansa, domin tantance wani abu ne ya fada cikin kariyar sirri ta tsakanin lauya da mai haya. Kayyade lokacin zuwa 15 ga watan Yuni an saka shi ne yayin da ake sauraron karar a Manhattan, wacce ta maida hankali kan matsayin kayan da aka kwata daga wurinsa, waɗanda suka hada da shacar baki tsakanin lawyoyin Cohen da kuma lawyer Stormy Daniels, wata mai fitowa a cikin fina-finan batsa da Cohen ya biya dala Amurka 130,000 na toshiyar baki bayan zargin mu'amalar ta da General Trump. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken sabon faifan bidiyo ya nuna abin da ya faru kafin dan sanda ya noshi wata mata a bakin teku yayin tsare ta. Hoton bidiyon da kamar da ke jikin kayan jami'in dan sandan da ya kame a yayin da kaman ya zame na tashin hankali ga wata mace a bakin gabar teku a ranar hutun ƙarshen mako da aka tuna da sojoji da suka riga mu gidan gaskiya a Amurka. Ya bayyana abin da ya faru a lokacin da turkatulkar ta afku. Labarin lamarin da ya mamaye ko ina har da kasashen ƙetare yayin da bidiyon da aka dauka da wayar hannu ya bayyana wani dan sanda yana naushin wata mata yar shekaru 20 aka har sau biyu yayin da yake tsare ta. A ranar Laraba da ta gabata ne, ofishin 'yan sanda na Wildwood ya saki bidiyo har guda uku na kyamarorin da 'yan sanda ke makalawa a jikin rigarsu, wanda ya rufe fuskar waɗanda suke a bakin tekun yayin da lamarin yake afkuwa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa, sashin Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Assalamu alaikum, sayin Hausa na murya Amurka. Kuna na magaji suka bazai da garki lokacin gama shiga state. Sayin Hausa, ku bani dama dan Allah in isar da sakona da DCO na karama hukumar gida da takwaran aikin su DCO na karama hukumar wara. Dan Allah su sa ido, akwai su bata gare na suna mutane fahi akan hanyar Alitini, tsakanin Alitini kan hanyar nan da take tafiya Alitini. Dan Allah, dan Annabi DCO, ku taimake mu. Wallahi tallahi, wancan satin yanzu yau duma, wallahi tallahi suna tsari a kayan sojoji suke sa a gurin mutum ɗaya ma a garin mu, wallahi da suka karbi miliyan 1,200 da wani abu. Wallahi sun karbe mana kuɗi wancan juma'a ya kai miliyan 3 da wani abu.
Assalamu alaikum DCO Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a jami'ar ta Yola. Muna kira da General Muhammadu Buhari, Allah ya taimake shi abin da ya sa a gaba. Wanda yake da kura a majalisar, to kowa a kada mishi kuran shi ko da shekara 20 a daure shi.
Assalamu alaikum DCO Hausa, mai magana Sani mai na gidakin gari. Sakona ga Ibrahim Magu, ina ji ana tura shi na kama kashin gononi da tsohon yan majalisar, tsohon ministoci da tsohon sakatarorin gwamnati. To sun zo gononin da Abdul Mulki ni basu, da su ɗan majalisar da Abdul Mulki ni basu, a duk kowane hanya da guntun kasu a muntati.
To da fata za a yi muna aikin gafara da samun tuntuɓe harshen da muka yi. Yanzu ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice. To a taƙaice, kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya baiwa Sudan ta Kudu wa'adin wata ɗaya ta daina faɗa sannan tare ta ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma a kaɓa mata takunkumin tattalin arziki da na makamai. Kwamitin sulhun ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da Amurka ta gabatar jiya Alhamis da mafi ƙanƙantar ƙuri'a 9 da ake buƙata kafin amince. Ƙasashe 6 dai sun ƙaurace. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce an samu sahihin ci gaba a tattaunawar da ya yi da babban hadimin shugaban Koriya ta Arewa a birnin New York.
To madalla, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da al'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin cikiko har da shirin duniyar Amurka tare da Mahmud Lalu. Yanzu Amadu Kwa da kowa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyanmu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku da lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.